الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو جاك الله تبارك وتعالى من قوام الكل wanda cikin halicci wasu da yardarsa Allah ya yi mu da halartuwa wannan magiri da albarka a cikin wannan babban masallaci a na juma'a na ahlus sunna wal jama'a ba dan gudunar sai dan gabatar da daurawar da malamin shine Abdulmalik Hamis yake gabatarwa wanda wata gudunmawa ta wata Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkace mu da ita. Wannan bawan Allah ya baro mazauninsa ya taho a cikin jahasu ko a cikin rijiyarsu a cikin wannan gari nasu na garin Kwanni wanda ya tsaro karance-karance wanda nan bayan sati biyu zuwa uku shina garin Maradi ba dan koyi ba sai dai ilmantar da al'umma na musulmi dangance da abin da ya shafi karatunsu na musuluncinsu. Wannan kuma muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa tawfiki zuwa ga abin da yake faɗa mana. Malam Abdulmalik ya tsara karatu a cikin wannan masallaci na kwana hudu. Jiya takwas ga fata na safar ya fara, yau muna tara ga watan safar hijira 1446 wanda ya yi daidai da tara, ina ganin tara ne ko ga fata hudu. Da fatan mala Allah ya saka masa da alkhairi. Nasiha ta zuwa ga sauran ɗiyanmu da shi babban ɗanmu wanda yake gabatar da wannan karatu, sai a sa nasuwa da tadabburi zuwa ga kalmomin da yake isar da saƙo zuwa gare mu. Ya ɗauko wannan tsaraba da ku matasa da mu tsohi da amfanar da mu, don haka a natsu a saurari zuwa da kalmomin da yake faɗi. Akwai waɗansu kalmomi waɗanda don haka aka ba ku kayyuna, idan mutum an ya zo wata kalma wata tadda ce da ka rubuta ta ka rubuta ta, in ba ka fahimce ta ba zuwa wani lokaci sai ka tambaye shi a ilmantar da kai ita. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya saka malam da alkhairi, Allah ya biya shi, kuma muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya gafarta ma mahaifinsa wannan burin mahaifinsa ya cika duk da ya zan bayan rayuwarsa. Muna fatan addu'o'in da yake zuwa Allah ya sa masa kabarinsa. Allah tabaraka wa ta'ala mu kuma Allah shi muna gudunmawa da suke su can, Allah shi fage mana zuriyarmu, Allah ya ƙara musu basira ga abin da yake karantar da mu. Insha Allah malam yanzu zai ci gaba kenan yau da gobe daban da gobe, har ƙoƙarin halartowa da amfana da abin da yake gaya mana. Allah tabaraka wa ta'ala ga malam jagora zuwa ga abin da zai ilmantar da mu. Amala bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوع بركة مودة ساكي حدوى لكو أول نموري masallacin juma'a na ahli sunna da yake nan wato cilan kum kenan, wani tauki ne inda ruwa suke taruwa da ake kira cilan kum a nan kwanni, masallaci na ahli sunna. Kuma jiya mun fara daura akan yadda ake hada mawdu'ai, an samu an yi karatu biyu sai lokaci ya muna halinsa. To, malaminmu Malam Umar da aka sani da Malam Umar mai tela ya gabatar da ni a matsayin ɗalibi, jagororin tafiya ne na sunna tun lokacin da sunna ta fara, an ga jiya an ga yau, kuma har yanzu ana a kai. Kuma muna fatan in Allah ya so haka za a ƙare, za a mutu a kan nan hidima ta addinin musulunci. Allah ya saka da alkhairi. A matsayina na ɗaya daga cikin ɗalibai da suke wannan wato gari ko kuma jaha ko kuma wannan kasar, muna fatan ƴan uwa ɗalibai mu yi ƙoƙari mu amfana da juna. Kowa tana yiwuwa akwai baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wadda za a iya amfanuwa da ita, kada a yi wasa da ita. To, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan ƙarko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannatul firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Jiya da muka fara karatu mun taɓa nukta guda biyu, ta farko ta ƙare, ta biyu ko bata ƙare. Mun tattauna akan idan mutum aka bashi karatun da zai gabatar, ko aka bashi bahafi da zai gabatar, muhadara ce, khutba ce, wa'azi ne zai gabatar, bahafi ne irin na jami'o'i, misali muka ce za a fara da unwani. Unwanin nan daga kalma guda yake iya farawa, yana iya zama tuwa kalima biyu, yana iya zama tuwa fiye da haka. Na biyu sai muka zo zuwa ga al'as'ilatu sitta wa tawabi'uha lidzaka. Duk lokacin da kake gabatar da karatu, waɗannan ababen guda shidda su ne asalin abin da za a hankalta. Idan ka riƙe su, ko da ba ka da takarda a hannunka, kana da su a kanka, to a kan su ne misali za ka gabatar da karatu, kenan kana hararo su ne kana gabatar da karatunka, ko kana hararo su kana gabatar da khutba ɗinka, ko kana hararo su kana gabatar da wa'azinka, ko kana hararo su kana ci gaba da yin bincikenka, kana rubuce-rubucenka. Jiya mun faɗa waɗannan as'ila guda shida. Akwai man, wane ne, ma menene, ko ko menene sifofin wanda ake magana kansa, sai aina a ina ne, sai mata a wani lokaci ne, sai aina, sai kaifa ta yaya abin yake, sai limana don yi wannan. Jiya mun fara ba da misali da Alƙur'ani mai girma, sai lokaci ya muna halinsa. To, a nan in an ka ce man يسأل بها عن تحديد الذات أنا صنع تنتنتي ذات وند أكي مغانا كنشي إن أنك تيما يسأل بها عن الماهية أنا تبايا حقيقة من أبو كو يسأل بها عن صفات الذات انتبهوا كلمة ماهية زبب أنا أمفاني لك أصل أنت با كلمة بنابتش ما تنانو في مينين هي إتا توسي أكا أوكو دما دا هي سي أنك حتى أنك تي ما هي كده ما هي حقيقة الشيء أو ما هي صفاته سي أنك كار تاو أنك تكي سي أنك تي ما هي تو إتكو أين يسأل بها عن المكان ومتى يسأل بها عن الزمان وكيف يسأل بها عن الوسيلة ولماذا يسأل بها أو يراد بها التعليل لو لوك تين كراتون زيزو كراتون كراتون كي تبتا سيكا حقا تمرنا أبوه تانا يوك يشو تكين كراتون أما بتسنبه طب yanzu in muka dubi man da zaka fahimci man ita kadai wani to zaka yi shekara 10 kana karatu ba cin mawa misali man in ta fara da man tambayar da za a yi ba cikin kabarin ka mar rabbuka wani ne ubangijin ka to kafin ka dauki sunayen Allah kai karatu kansu ka dauki sifofin Allah kai bayani kansu subhanahu wa ta'ala ka bayyana ni'imomin Allah da yayi muna tunda ni'imomin sa sifatul fi'liyya ne to karatun zaka fitar mai yawa da zaka dauko man manzanni da kissoshin su suka zo cikin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk cikin manzan Allah da zaka dauko man kai bayanin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam sai shekara ko ba ta kare ba don littafin da zaka dauka wanda ya bayanin sahabbai misali ka dauki al-isti'ab fi bayan al-ashab na ibnu abdul barr al-maliki ko kuma at-tamyiz an gane ko al-isaba fi tamyiz as-sahaba na ibnu hajar al-asqalani ko usul al-ghaba fi ma'rifati as-sahaba na ibnu al-azib dukkan shi ya kare man wane ne ya halice ka sai kai bayanin sunayen Allah da sifofin sa karatu ne mai yawa sifofin annabawa tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam man huwa ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam shike ne karatu ya kare waye ne shi mi yazo da shi suwaye magoya bayan sa wace ce al'ummar sa ya sifofin sa suke na halitta ya sifofin sa suke na dabi'a as-sifatul khalqiyya wal khuluqiyya ga sahabban sa ga tarihin su wani sahabi ka bada tarihin sa da irin yadda ya kama musulunci gudunmuwa wannan kadai cikin man zaka yi shekara 10 baka kare karatu man bata kare dan ba in muka dubi malaman hadisi galibin ibnu rijal cikin man ya kare domin ana son a san wane ne wannan rawi to in ka san wannan rawin ba ta kare ba ma hiya sifatuhu domin wanda za a karbi riwaya ne gare shi ko ba za a karba ba to yanzu bayan mun san sifofin sa sai mu ce mata dole sai mun san wannan rawi a wani lokaci ya rayu domin lokacin nan ne za a san wane ya karba daga wani wane ya karba daga wani اللقاء والمعاصرة أين أئناني وانا رايون راوي يا رايون ذا أباك بياني يا رايون كسا كذا يا تاشرك كسا كذا يا جي كسا كذا يا موتو أينك كذا كيف يا يا يتوكو حديث ونمال لديك يا مكة سمها أولي يا كربي حديثي قود دندري قود رانا ونكم ذي جمال يا كرم تدني أبنس مالبن ilmul hadithi fikira turuq at-tahammul wani zai ce maka ya zo ne majalisin malam yana sauraron karatu, wani kuma ya ce maka a'a ya zo ne da littafi yana karantawa malam na fassara mishi, wani kuma zai ce maka a'a shi yake karantawa malam na fassarawa, wani ya ce maka malam shi yake karantawa shi yake fassara mishi, wani zai ce maka a'a malam bai karantar da shi ba amma ya tattara littattafansa gaba daya ya ce na halatta ma na yadda ka je ka yi wa yaro su, to kaga duka in ka dauko rawi sai ka tattauna akan wannan illa akwai shubha guda intabihu saboda in shi'a kun san cikin kutubur rijal akwai littattafan da aka yi tarihin sahaba, to kuma su ko ilmun rijal ai an yi shi ne don a tantance wannan sahabin adili ne ko ba adili ba, misali wannan rawi ana karɓar riwaya shi ko ba a karɓa, don haka aka yi shi, to yanzu da yake ana sa wannan littattafan sahabbai cikin kutubur rijal sai ɗan shi'a suna nuna mu da ai an yi ne don mi, don saboda a nuna wannan sahabi adili ne ko ba adili ba, wannan ba gaskiya ba ne, su sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka yi tarihin su ba da a bayyana wannan adili bane ko ba adili ba, ba da haka kai an yi ne ibnu hajar al-asqalani yace al-isaba fi tamyiz as-sahaba, don ka bambanta su domin akwai sahabban da sunan su zai zama tuwa iri daya amma ba don saboda kace wani adili bane cikin sahabbai ko ba adili bane, domin Allah ne da kanshi ya tsarkake su. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. شيء سبعة بيشكي شيء شيء الله علام الغيوب يتشي يا يددس كما الله يتشي بذي يدد فاسكي يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين, توتد الله ما يدد فاسكي يتشي رضي الله عنهم kenan tabbat sahabbai adalci su ya tabbata, to amma ɗan shi'a ko ji wata matsala su a cikin ilmin rijal, cikin ilmin hadisi suna da ilmin rijal duk da yake ba da ba su kai da aiki da shi ba, su idan ba da su suka ce wani adili ne ana karɓa, in suka ce malamin su malamin su suka ce wani ba adili ba ne ba a karɓa hadisin su, to amma su ma malamin su ba su san gaibi ba, busa abin da ke cikin zuciya ba kuma suna ana karɓar maganar su, to amma mu Allah Allahul Ghayb ne san abin da ke cikin zuciya ya ce wani adili ne, sai aka samu mutum ko wani ya ce ba adili ne ta Allah za a dauka ko tashi, to dan haka zancen ma mu mai da Allah shi faɗa wannan bai tabbata su ba. Abu Nabi wani zai yi mamaki ya za a yi ayoyi su zo su tsarkake sahabbai kuma in shi a su koma gefe su ce ba mutane ne kai ba malamansu, akwai abin da suka kirkira musu, akwai wani abu da ake kira albada'u cikin aqidar ɗin shi'a, albada'u albada'u shi ne bayyana, bada yabdu buduwan wa bada'a shi ne abu ya bayyana gare ka, Allah ce thumma badalahu min ba'di ma ra'u al-ayat la yasjudunnahu hatta hin, sai suka ce wai lokacin da Allah ya yabe su suna mutane na gari amma Allah bai san za su kafirta ba su canza daga bayan wannan abin da bayyana, wannan dangane da jahilci ne zuwa nan, to yanzu ya aka shi suka ce ai kun gani Allah ya tabbatar da wani hukunci kuma Allah ya shafe shi annasu ko ba karban ai Allah ya saukar da hukunci sai ya shafe shi, to da an ka ce ma Allah ya shafe hukuncin ce ma an kai Allah bai san zai shafe hukuncin ba, da Allah ya saukar da wasu hukunci hukunci ya san lokacin su zai kai wanda maslahar su za ta kare ko ya kamata a rage ta, shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya canza wasu hukunci hukunci ba don Allah ya jahilta ba, da haka ku yi hattara da wannan aqida ta in shi'a ta albada ko aqida ta zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam. Anan ina so in bada misali, turawa sun sace wannan ilimin yanzu sun mayar da shi a wajensu, sai kaga in an ka kawo magana kamar cikin ilimin adab literature ko literature akwai wani abu da ake ce ma biography, za a ba da labarin mai nasu sai a kawo sunan shi, a kawo inda aka haife shi, a kawo lokacin da aka haife shi, da lokacin da ya mutu, in ya mutu, da lokacin da ya faɗi wannan magana. Shi kenan sai a faɗa maka ya sa ya kawo ya faɗi wannan magana, sai a ce maka aiki wannan ita ce biography, abu ne mai muhimmanci. Kai mu da adda biography ta annabawa da sahabbai za a gura mana biography? Yana annan wani. To kuma wannan yana da amfani har cikin ilimin Al-Qur'ani, a jiya na baku misalin shi. Don haka idan an baka maudu'i, hatta da ƴan jarida wannan da suke amfani da shi, amma sun sace ba mu gane ba. Yanzu kaga in ana abin nan ba da labarai, sai a ce da kai shugaban ƙasa na ƙasa kaza ya yi balaguro, to daga nan man ta hito, to wane ne shi? Shi ne shugaban ƙasa. Sifar shi ta hito ma domin shi shugaban ƙasa ne a cikin al'ummarsa. To an ce ma ya yi balaguro, sai su ce maka jiya. To jiyan nan ta ba ka mata, wace ƙasa ya je? Aina, inda ya je. Kaifa, ta yaya ya yi balaguro? Ta ƙasa ya tafi, ta sama, ta mota, ko ta jirgin ƙasa? Limaza, don me ya yi balaguro? Ya tafi ne ziyara ta shugaban ƙasa, bai da lafiya ne, ya je neman lafiya, duka wannan ana amfani da shi. To kaga cikin labaran wannan ne yasa suka sace hankalin mutane, har ake yadda da ya labaru suka daga nan babu ƙarya a ciki. To haka ɗan sanda da wannan suke aiki, idan za a nemo wani mutum wannan da suke ce ma identification, sai a ce waye shi. Abu na farko da ake so a san sunan shi, da an san sunan shi, to waye shi, me ya sana'ar shi? Ɗan kasuwa ne, mai safara ƙwaya ne, malami ne, kaga sifar shi ta fito. Shi yasa kuke ganin a takarda suna rubuta sunanka da na babanka, sannan kuma su rubuta aikinka. To ya an ka samu wannan maki don ta fito, an samu aikinka. Na uku, aina, in an ce abu ya faru, ana so a san a ina ne. To sai su fara da a ina aka haife ka. To abinda an ka ce ya faru, a ina ne ya faru? Sannan kaifa, yaya ne abin ya faru? To sannan kuma limada, wannan mutumin da ake nema meye dalilin da suka sa ake neman sa? Ba yiwuwa kawai wace a dalilin ka haka. Malam Bahaushe ce bari jin tsoron kira, ji tsoron laifi. To haka masu shari'a da wannan ne suke tantance maƙaryata. Sai da ka zo ka kai ƙarar mutum, sai ka ga jude mai shari'a alƙalin kotu ya ɗauki alƙalin yana rubutu. Ya sunanka, a ina kake, wannan abin da nan rubuta su. To sai ya tambaye ka wanda kuke da matsala da shi, ya sunan shi, kana faɗa. To sai ya tambaye ka yadda kake, shi wannan mutumin me ya alaƙa ka da shi? Babanka ne, ɗan uwanka ne? Duka da yana rubutawa. Abin nan da kake ya faru a ina? Cikin tambaya bai gaya maka ba, a ina ne? Sai ka ce mai a gari kaza, a unguwa kaza. Ya rubuta. To yaya ne abin ya faru? Sai ka ce a'a, muna tattaunawa ne da shi kaza kaza, sai ya rubuta kai fiya ta shigo. Sai ya tambaye ka don mene to wannan abin ya faru? A'a, ni ban yi mai komai ba, ko a'a kaza ne ni mishi sai ya yi kaza, sai ya rubuta ta'alim ce, sai ya aishi. Sai su ka kira shi, kana zuwa ka kira shi, sai ce to mai ta abin da ka faru. Da ka yi kuskure sai ka ce maka a'a, da ba haka ka faɗi ba, ya rubuta. To waɗannan abubuwa ilimi ne na addini, ilimi ne na karatu, in ka iya shi ka huta. Man za ta baka tarihin mutum, ma sifofinsa, da haka ne ake karatu kan ƙasa, da haka ake karatu kan littafi, da haka ake karatu kan wata ƙabila, da haka ake karatu kan wata al'umma. Kaga man ɗin mutum ne, waye shi? In littafi ne, in ƙabila ce, wace ce wannan ƙabila? In wata al'umma ce, wace ce wannan al'umma? Ma mene ne sifofin wannan al'umma? Ma mene ne wannan littafin? Me ye sunansa? Bayan an tabbatar da sunansa, sai a san akan wani fanni aka yi shi ma ta shigo wani sifar sace aina a ina aka rubuta wannan littafin mata a wani lokaci ne aka rubuta shi kaifa ya aka rubuta shi a rubuta shi ne saman takarda a rubuta shi ne saman fata a sanda limada don mi ne aka rubuta wannan littafin in littafin da riga ka bincike kansu haka ne za ka bincike to dan haka ina kira zuwa ga dalibai duk lokacin da anka baka mawdu'i in baka samu amsar waɗannan ba ka bar kokarin cewa za ka yi karatu ka dora su kaga in ka samu amsa to sai ka je zuwa karatu in baka samu amsa ba sai ka tabbatar da wannan zallan ka je ka yi karatu abu na biyu na nukta ta uku al-nuqatu thalatha li taqwim an-najah wal fashl dukkan mu nan ga mu nan kowa yana da wani aiki da yake son yayi a rayuwarsa haka ne ko ba haka ba kuma in an kai aiki wani lokaci za a ci nasara ko ba haka ne wani lokaci kuma za a yi ba za a ci nasara ba to wannan aikin ko na addini ne ko ba na addini ba ne ko na rayuwa ne ko na mami ne ne akwai abu uku da ake dorawa da su ne ake ganin in kafin a yi to a tabbatar da a hankalta musu in kuma an shiga to in kuskure ya zo a hankalta musu kafin an ƙare in kuma aka yi ba a ci nasara ba to a ɗauko su a ɗora da su ne za a gane wannan abin ya yi nasara ko bai nasara daga ina mun da tattaso nukta ne guda uku na farko kariki mu a musulunci muna kiran shi an-niyya amma su yanzu a larabcin zamani za ka ji suna amfani da addafi'a abinda ya tunkuɗa ka ya ingiza ka yi wani abu mu kuma a musulunci sai mu ce an-niyya da al-ikhlas muna ji da kyau na biyu sai al-mahara al-mahara shine kwarewa ko al-ilm domin al-mahara nan da English suna kiran shi experience ko experience da Faransanci al-mahara da ha babban abu na uku sai al-zarf al-zarf da za'un ne da ra'un da fa'un ko kuma al-hal ko al-wad'u al-wad'u duka zan zo yi bayanin su addafi'a yana nufin niyya duk lokacin da zaka ƙara wani aiki wannan ku maido hankalin ku da kyau wannan ba ya shafi karatun addinin musulunci kadai ba duk abin da za a yi a rayuwa a dora akan waɗannan abubuwa guda uku kafin a shiga in kuma har an riga an shiga ba a yi ai bari to a auna waɗanda a ga yadda abin yake in ma an kare ne in an ci nasara in ba a ci nasara ba a dora waɗanda abubuwa guda uku an-niyya ko addafi'a idan aka zo za a yi aiki bari ma mu yi ka yanzu misali wani ya ba mu misalin wani aiki da ake son a yi cikin ku don saboda kan a ce ni in liki ba da misalai daga gari ne wani ya ba mu misalin wani aiki har da alƙur'ani ainihin wurin gaba sun wanda ba su yi hada ce alƙur'ani ba ko akwai shi wanda ba su yi ɗan hada ce alƙur'ani ba yana da hannu shi babu masu ingili sun kace 0% to yanzu abu na farko sai ka ɗauko niyyarka wasu suna so su hada ce alƙur'ani amma niyyarsu ba ta da ƙarfi niyya ba ta da ƙarfi ita ko niyya in ba ta da ƙarfi kwana biyu na tsadar da shi shi yasa da yawan mutane da suke son su halarci alƙur'ani suna farawa ne da hamasa kwana biyu sai su daina saboda mi saboda niyyar lokacin da take musu caji suna jin ƙarfi kwana biyu ba ta da yasa abu na biyu al-mahara kana so kai halar alƙur'ani ba ka ji niyyar ka tana da ƙarfi ba to yanzu abu na biyu sai ka kalli mahara ka iya karanta harufa daya ka iya karanta alqur'ani biyu to kana da malamin da zai karantar da kai ya san har da alqur'ani don malamin har da qur'ani daban malamin larabci daban yana yi wa malamin larabci ne zai koya mana hau amma shi kanshi bai hada alqur'ani kenan dole sai ka nemi malamin da ya san alqur'ani shi ne karantar da kai alqur'ani kuma malamin alqur'ani wanda ya san har da alqur'ani karan kanta da ka'idojinta kuma shi zai nuna maka ga hanyoyin da za a bi a samu hadda cikin sauki ba lokaci ne mai yawa ake ɗauka ba shi ne illar ba a'a a haddace da kyau ga hanyoyin da za a bi hadda ta yi ƙarfi sosai abu na uku alwad'u halin da ake ciki kaga mutum ne yana son ya haddace alqur'ani shi na da biyi a ɗari bisa ɗari ga kuma malamai a yankinsu ga makarantu masha Allah nawa aka samu cikin uku nawa aka samu biyu to sai a zo ga alwada halin da ake ciki sai a iska yana da mata hudu da ɗa 40 kuma bai da jirgin jirka na biyu haɗin da tana yiwa to kun ga waɗannan ababen da ba mu aunawa su yasa muke fashal a cikin al'amuran mu da dama da yau mu muna son ƴaƴan mu su yi karatun boko le karatun boko ba laifi bane amma a san Allah kuma a san addini wani sai ka zama ban shi an koro shi daga boko cikin waɗannan uku bai tsaya ya dubi wanne ne a matsala ba shin niyya ce bai da shin bai da rabo ne bai da ilimi ne na boko ko ko halin da ake ciki ne an ba zai bashi damar yin karatu to in yaro ne mata shi bai yi aure ba bai da matsala nan sai a jira to a duba a gani shin yana kaunar abin idan yana kaunar karatun shin ko alamu ya nuna yana da baiwa a cikin wannan fanni domin ku san wani abu ba mutumin da bai da baiwa a wani bangare sai ka iske akwai inda Allah ya bai baiwa bai yi wa kowa ya zan babban malami bai yi wa kowa ya zan marubuci bai yi wa kowa ya zan kaza to cikin ƴaƴanka in ka fahimci akwai wanda ka yi iya ƙoƙarin ka ka fahimci a cikin wannan abin da kake so na bokon ga alamu bai da rabo to kaka ce dole sai yayi don zai iya mutuwa hashin mutum bai ga kowa ga Allah bai bokon ba don saboda nan wannan gurin bai da kwarwa shi yasa kuke ganin wani yana boko an biya so ɗai so biyu so uku an biya har so goma bai yi nasara ba ɗauko shi kana kai shi kasuwa sati ɗaya sati biyu sai ka yi mamaki saboda tana yi wa nan ne Allah ya yi wasiƙa to mu ku ba mu gane wannan idan kana son ɗanka ya karatu abu na farko ne kamata ka dubi niyyar shi idan bai son karatu to ka yi ƙoƙari ka gyara niyyar nan tashi ka nuna mai muhimmancin karatu ya so karatun domin duk lokacin da mutum bai so abu kake tilasta shi ba zai yi ba kana bata kuɗin ka ne ga banza sannan kana bata lokacin ka ne saboda in yanzu ka tilasta shi kana da to in ka daga fa babu ka ba zai yi ba amma nuna mai muhimmancin ilimi da amfani shi gare shi da al'ummarsa in ya fahimci haka wallahi ba sai ka kashe kuɗi ba shi yasa kuke ganin ƴaƴan masu kuɗi za a biya musu makaranta mai tsada kuma haddire ba suna da kuma abincin da suke so suke ci kaga suna da biyu suna da hali mai kyau amma tana yi masu da ilimi Allah bai musu rabo ba amma sai iyaye su ta kashe kuɗaɗe ko ƙarshen haka da aka ci tana yi wa yaron yana da basira yana da ilimi kuma ga kuɗin babu matsala za a iya kai shi makaranta a dawo da shi a bashi abinci amma bai da niyya yasa da yawan ƴaƴan manya ba sa karatu babban matsalar niyya ce babu ko an kai shi a America tun da bai da niyyar karatu wallahi ba zai mun gane wannan da kyau to duk in muna aiki kuma wannan shi cuta muna a tafiyar mu ta da haka kun san shi ɗan yana da wani abu idan ya fahimci kana da karatu ko kana da fahimta zaka iya taimakon musulmai ko Allah ya baka ilimi to sai shi da ya sunna maka ai da'awa ba ta dace da kai ba saboda mutane ba su baka matsayinka kuma mutane ba su baka kuɗi kai ba a mutunta ka ba don haka kar ka karanta su idan kun shi da ya fahimci babu karatu gare ka sai shi da ya sa ba kwar jini in za a je wuri dubu wajen da'awa ka haifa sai ka karanta kuma ka haifa a hauda ka min bane amma ka san ta duk abin da kake faɗa baka da ilimi akan ko gani wannan aikin shedani saboda lokacin da za a yi aiki na addinin musulunci to ba aikin gidan ka za a yi ba aikin ji haka bace za a yi ba na kabila ka ba na kasar ka ba na Allah ne za a yi abu na farko a dalilin mai niyya na biyu wanda ya iya to shi wanda ya iya sai shedan ya cire mai niyya shi ko wanda bai iya ba shedan sai ya samu niyya wannan shine matsalar da kuke in ka dubi yanzu wallahi wannan ba ina magana bane kan wani wallahi ka kai kudi bi yankunan musulmai kudi bi yanzu irin daliban da muke da su matasa da malamai ba waɗanda ke tafsiri a jaha ko a unguwa suke su malamai guda ne ko a gari yau mutum nawa muke da su waɗanda sun yi zauren sun je jami'o'in sun yi karatu sun yi digirin digirgir amma wallahi wani ko majalisi guda bai bayar musu ko guda iyaka ta shi bai son ya wahala saboda da'awa wahala ne gare ta sai ku iske wani shi ku da shi da alamun shi da ayat dai ba dare ake ja fassara ba dare ake yi ba yanzu ba za a ji ya kai inda ba mutum ɗaki ne da zai koma ya aza table irin wannan table sai ya mata shi ta dafa wani indomi da wake da shinkafa ya ci ya sha ruwa sai ta shi wanka shi a zarar wani sai ya ci danna ne sai shi wani ya zuwa wasu ba saboda sun san in sun adana majalisi ba za a zo ba to yanzu cikin ɗakin shi ne kai wasa akwai wanda ko da bai da lokaci ya shiga a gidan shi ya karatu an san karatu ne ke to da haka ƴan uwa musulmi ne tsoron Allah in za a aiki na Allah a dubi wanda yake da niyya kuma ya yi kada a ne saboda in ka nemo wanda bai da niyya kana ba ta lokacin ka in ka nemo wanda bai iya ba to kuma aikin ba zai yi kyau ba kai kuma wanda baka iya ba cewa an kare ba za ka iya ba a'a kai mai da'awa ne kuma almajiri ne kada ka zamanto malami mai wa'azi da da'awa kuma kai baka karatu matsala ne domin da an kwalla abin da gari ka matsala ta kasu mun ji wannan da kyau to duk aikin da za a yi a aure da waɗannan abubuwa guda uku in ka ga an ci nasara to waɗannan abubuwa guda uku an same su daidai akwai lokacin da kake son kai wani abu amma halin ba zai baka hali ba zai baka yanzu kun ga yanzu muna son mu yi karatu a wurin da sai a ce misali ana tsananin zafi wanda mutane ba za su iya zama ba shi ke ne ga mu muna da miyar za mu iya karantarwa amma yanayin da ake ciki in na tsananin zafi ne ko sanyi tana yawan gudanar da gabatar da karatu Allah ya kyauta abu na gaba daga cikin nuqat na ilimi dan an ka baka karatu unwani shine kai kokari ka tantance a wani bangare yake na ilimi sha abin da yana da alaka da alqur'ani mas'ala ce ta qur'ani ko ta tafsiri ko mas'ala ce ta hadisi ko mas'ala ce ta fiqh da usulul fiqh ko mas'ala ce ta lugha ko mas'ala ce ta balagha domin tantance mas'ala shine mataki na farko sannan alaƙar wannan mas'ala da sauran mas'aloli yanzu misali akwai mas'ala wanda cikin ilimin nahwu take ai nahwu larabci ne amma ai tana da alaƙa tana yiwa da aqida tana yiwa tana da alaƙa da tafsiri tana yiwa tana da alaƙa da hadisi to lokacin da ka gane wannan mas'alar ga asalinta to ya zan yi in hada ta da wasu masoshi misali innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama to yanzu inda mutum ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama akwai matsala ko babu akwai domin in muka ce inna ma yakhsha Allah waɗanda suke tsoron Allah min ibadihi daga bayan shi al-ulama'u to al-ulama'u shine fa'il Allah ismul jalal shine maf'ulun bihi kenan waɗanda suke jin tsoron Allah haƙiƙanin tsoron Allah ba yana ba mu jin tsoron Allah sai malami ko ba ana jin dun ba da wasu jin tsoron Allah ba don akwai wani ilimi shi da neman kelan ku ta jahannama domin duniya yake so kuma ga ahlul kitabi ne ka san ma'anar ahlul kitab ba a mutane ta ne ka ta bari ma mutum littafi jahili don a nuna maka yahudawa ba jahilai ba ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana yahudawa sun yi larabawa sanin shi wani zai iya cewa wannan magana tana da nauyi ko ba haka larabawa sun suka haife shi a yi ko ba haka ba ne to su yahudu kafin ya zo da shekaru aru-aru shi na rubuta cikin littafin su ba shi ba har mutanen da an tare da shi labarin su yana da cikin attaura da yanki bari ka jami da Allah ya ci الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل تتلقى تنتك عن التوراة والإنجيل أبانا لبارش سولا ربا بسما قال النبي بني سيد من سيلو كتن باين شكرا أربعين كما شكرا لنا أربعين ما شاء أكو دمكة أكي فابا تاوالي أكي ديها بسيدا تسوكو أهل الكتاب لسون قيش سنسنش to da haka bari cewa yahudawa jahilai ne a cikin su akwai jahilai amma su sunan su ahlul kitabi ba abu talittafi aiki ne ba su da ilimi to da haka innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama amma in ka ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ka ce Allah yana tsoron malami a ga madiya ba ce duk da kyau sun ce wai kira a ce sha Allah ba ana nufin Allah yana tsoro ba wai Allah yana kuma yin malamai a kiri su to ai ba ce yana ba ya suna hanyar wai kira a ce sha to ma'ana yanzu kaga wannan matsala ce ta nahawu amma ta kai mu ga tafsirin alqur'ani daga nan ta kai mu ga aqida don in kayi da gangan ka ce Allah yana tsoron malamai sai mu in daga gangan kai ka hanyar da cewa da musulunci abu na gaba nukta ta biyar shine in an ka kawo matsala ko maudu'i to abu na farko da zan ka bata ka riki ka samu abdawabit dawabit su ne kawarit su ne sufat su ne mu'ahilat yanzu kun ga turawa in an ka zo ma'aikata in za a ɗaukar ma'aikata sai a ce lokita to yanzu mutum zai zo zai yi wani aiki zai tattauna kan wani maudu'i sai ce me ne dawabit littafin da aka sa yana da ka'ida goma to sai ka dauko wadannan ka'idodin idan da za a ce littafin bai tare da kai amma ka rubuto ka'idodin to za ka iya bayanin abin da littafin ya kunsa in ka'ida goma ne to ga su nan shi yasa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين يا ولد القواعد المثلى في معرفة أسماء الله وصفاته العلى سيبقى قاعدة تفرقوا يكاود لله قاعدة تبي يكاود لله تو قاعدة لله ضابط قاعدة لله ضابط kuma ita ce ma waɗansu malamai za su da sun fi kawo ta da ma'anar shurut kun san bude an ka ce shurut kowa fi kin suka tafiya ko ba ga bari a cikin aqida ma akwai shurut cikin abin da ma ba a musulunci bane akwai shurut yanzu bari ba ku misali aqida me sharuɗan shiga aljanna sharuɗan shiga aljanna ga gani dan nan ba ka karatu kofa ta ne bude maka yanzu kwakwalwarka ta fara tunani sharuɗin shiga aljanna ko sharuɗan shiga aljanna sai ka ce to yanzu an bani maudu'i bari in duba da gani sharadin shiga aljanna na farko tauhid ko ba garbani innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna sharadi na biyu aiki na gari innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatun firdaws nuzula to shi ko aiki bai zama na gari sai ya tuka sharuɗa uku ya zama to an yi shi akan imani domin duk mutumin da ya ba musulmi ba in ya aiki na gari sai dai Allah ya ga bai kafa yana a duniya amma bai da rabu lahira kuma Allah bai karɓi aikin sa ba wa man yattabi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin sharadi nabi ya dace da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba haka ba sannan kuma sharadi na uku ayi shi don Allah da ikhlas to kaga ashe in zo ina so in yi karatu sai in ce sharuɗan shiga aljanna in ce sharuɗa ba ina mutum bane zan samu ka ne aljanna me Allah ya faɗa ya ce waɗannan sharuɗan sai ka cika su za ka shiga aljanna duk mutumin da bai yi imani ba to ba zai samu shiga aljanna ba wanda ya ce ya yi imani bai aiki na gari ya yi kwancin shi imanin shi ba na gaskiya ba ne to me sharuɗan kaza me sharuɗan kaza duk abin da aka baka in mas'ala ce ta hukunci to kai kokari ka san sharuɗan ta sai ka fiddo waɗannan sharuɗan in baka san su ba sai ka bincika cikin littattafai sai ka gano abu ka bayyana da sharaɗi biyu uku huɗu ga su amma idan za ka yi karatu baka faɗi ba yanzu misali kan menene zan yi karatu kaga an samu matsala mun ji wannan da kyau to lokacin mu yana tafiya bari mu ƙara abu na shida shi ne al'adilla nan ma ana samun karatu mai yawa ga ɗalibin da Allah ya sa ya gane dalilai kana biyu ne akwai al'adilla al'aqliya akwai al'adilla al-naqliya al'adilla al'aqliya su ne dalilai na hankali domin da Allah ba da abin hankali akwai abin da hankali yana gaskata shi akwai abin da hankali bai gaskata shi abu na biyu akwai dalilai na hankali cikin alqur'ani da sunna wasu abin da duka 'yan falsafa wasu 'yan shi'a abin da suke koya ma mutanen su falsafa jadal mantiq dama waɗanda su ne abubuwan da suke yawan koya ma mutanen su to idan ka san cewa alqur'ani ya yaƙi kafirai akwai dalilai waɗanda suke da alaƙa da hankali waɗanda alqur'ani yake magana a kansu akwai adilla an-naqliya dalilai waɗanda suke na naqlu ne cira su a kai yanzu misali musulmi in ka ce mai Allah ya ce kaza shikenan in dai musulmi ne ko ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kaza hadisi ne kuma ingantacce shikenan wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim to amma yanzu da zan ce maka ka shirya mini karatu dan kun san muna da abu biyu ko abu ya zama to gaskiya ne haka ne ko ba haka ba ko abu ya zama to ne ƙarya to duk abin da an ka ce gaskiya ne ko ya kai guda 10,000 ko ko abin da an ka ce ƙarya ne ko da ya kai 10,000 ba akwai yawa ba to yanzu in ce abu kaza gaskiya ne sai in ce kawo min dalili ko dalilan da suke nuna gaskiya idan aka ce abu kaza ƙarya ne sai in ce kawo min dalili ko dalilai da suke nuna ƙarya ne to karatu ya ƙare yanzu misali kuma ido hankali tauhidi kaɗaita Allah da ibada kasancewa Allah shi kadai ya cancanta a bauta mishi gaskiya ne ko ba gaskiya ba to mu kawo dalilan da suke nuna Allah shi kadai ya cancanta a bauta mishi dan na karatu ya fa ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun abinda ke nuna Allah shi kadai ya cancanta a bauta don shi ya halicce mu kuma shi ya halicce wanda suke gabanin mu kuma alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan Allah shine shifin amura kasa was samaa bina'an ya sanya mu da zama ta zaman turufi wa anzala min as-samaa'i ma'an Allah ne ya saukar da ruwa to tunda Allah shi yayi haka duk wanda ba a bauta ba shine da dai daga cikin wadannan sifofin to kenan da ana karanta take tauhidi ne dalilin da yake nuna Allah shi kadai ya cancanta a bauta mishi dan shi kadai ne yayi halitta shi ya halicce mu shi ya halicce sama shi ya halicce ƙasa shi ya halicce ruwa shi yake saukar da ruwa shi yake fitar mu daga abinci shi yasa ƙarshen ayoyin Allah ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun to yanzu shirka duk wanda za a bauta ba ko mala'iki ne ko mutum ne ko dabba ce ko annabi ne sai a cikin cikin abota mashi mi yasa saboda shi halittar shi aka yi shi bai yi halitta ba wanda bai yi halitta ba ko bai cikin cikin abota mashi ba sani kuma fahimta ba shi su kansu annabawa bayan Allah ne kuma Allah ne suke bauta ba kuma suna kiran mutane ne a bauta ba bauta ba Allah laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila madyan akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayru to tunda su annabawa suna kira zuwa ga abauta ma Allah to kenan su sun san ku su cancanta abauta musu ba shi yasa Allah yake babu labari a cikin suratul maida wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq to yanzu karatu mi yake nuna Allah shi kadai ya cancanta abota mishi ga sunan Allah shi ya halitta shi ya halicci sammai shi ya halicci kasai shi yake babu abinci shi yake mura kaza shi yake mura kaza ga sunan dalilin da suke nuna Allah shi kadai ya cancanta abota mishi to yanzu masu bauta ma annabi Isa misali wanda suke cewa Yesu almasihu wal iyad billahi Allah ne kuma dan Allah ko ba haka ba to wadannan mi dalilai suke nuna annabi Isa misali tunda kuma ba da dalilai suke nuna Allah shi kadai ya cancanta abota mishi wadannan mi dalilai suke nuna cewa annabi Isa bai cancanta abota mishi ba sai ka dauki kamar aya biyu zuwa aya uku Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam sai Allah ce qul faman yamliku min allahi shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryam waye isa ya hana Allah ya halakar da Isa dan Maryam Allah ya yi anan daga cikin dalilin da suke nuna Isa ba Allah bane ai Allah ba a kai hari a halaka shi to qul faman yamliku min allahi shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryam wa ummuhu da mafsa to shi kuma Allah lam yalid wala bi kanshi Isa dan Maryam yana da mahaifiya to ka ga duk wanda yake da mahaifiya ko mahaifi ba Allah bane to abu na gaba kuma wa ummuhu tunda da ibnu Maryam aka ce intabe wa ummuhu da mahaifiyarsa shi da Allah ne a ce za a halakar da mahaifiyar shi kuma ya kasa ba mahaifiyar shi kariya wa man fil ardi jami'a da kuma duk wanda aka sabo kasa in Allah ta shi halaka duk abin da ke bisa doron kasa shi annabi Isa ba zai iya hanawa a shaida shi Allah ne da ba abin da zai gitta ba mutunci sannan walillahi mulku as-samawati wal ard mallakar samai da kasai duk na Allah ne shi ma Isa shi ne daga cikin da ke cikin samai da kasai sannan yakhluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama shi ko Isa ba abin da ya ga dama bai halitta komai ba yace anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran to kaga in ka samu wannan ko gobe an ka zo ma da bayani in gaskiya ne sai ka ce ko jama'a mu ba da dalilin da suke nuna abin nan gaskiya ne in kuma ƙarya ne mu ba da dalilin da suke nuna wannan abin ƙarya ne to daga nan ne karatun ka zai fara sai a gane bisa ga hujja ne kake tafiya ba wai kawai kana karatu bane haka kawai sagaga ba ka hankalta ba a ina ne za ka fara a ina ne za ka fara wane ya faɗi magana wani malami misali ka ce gaskiya ne ko ka ce ƙarya ne ko ba haka ba to kawo dalilin da suke nuna abin da ya faɗa ƙarya ne ko ku kawo dalilin da suke nuna cewa gaskiya ne shikenan shi yasa in baka tsaya ba kana kallon dalilai to sai zama to ƙwaƙwalwarka kawai kana yin hukunci ne irin wanda ranka yake so shi yasa ko san yanzu in mutum ya faɗi magana in masoyinka na ka ce haka ne in ba masoyinka na ba ka ce a ƙarya ne shikenan mutum ya ja aya ya karanta hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce ƙarya yake yi to ƙarshe ka ƙarya ta sannan mutum ya zo ya yi bayani ba aya ba hadisi kuma ka ce gaskiya ne kuma tana yi wa ƙarya ne ka san ƙarya yake yi to in haka za mu je kuma ina ne za mu yi addini aiki babu to shi yasa tun daga farkon alƙur'ani har ƙarshe duk inda ka ga wata mas'ala abinda ake bukata da kai in an ka ce abin nan tabbas ne ko ba cikin alqur'ani ba da an kawo abu aka ce gaskiya ne eh gaskiya ne to ku ba mu dalilin da suke nuna gaskiya ne in ƙarya ne ku ba mu dalilin da suke nuna ƙarya ne akwai adilla al-aqliyya akwai adilla an-naqliyya haka ne kuma qur'ani yake tafiya dan wani yaji an ce adilla al-aqliyya da naqliyya sai ce kai gado wai qur'ani shike kafa hujja da hankali a yo in mutum ba hukaci ne ba qur'ani yana magana da shi da Allah yace samaniyata azwaj من الضأن اثنين ومن المعد اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين ستنبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين ولن تدون حرم دليلين لحنك لي قرآن يكي تتون أول حنك لي دا تنكسي كذا حرام سألت ستوزو أذكرين حرام شم ماذا لن أحرم سبو رسول الله من قوة ماذا أم الأنثى يعني كوكو دا سبو رسول الله ماتا سيكون تي أما اشتملت عليه أرحام الأنثى يعني كوكو دا سبو رسول الله تكين ما هيفاني دو من دي دبا كو دا زمنتو نميش كو دا زمنتو مشي كو دا زمنتو أم هيفيتا ko ta zama cocin cikin ciki ko ba haka ba to duk qur'ani sai ya tattaro su yanzu da an ce misali abu babu shi gabas babu shi yamma babu shi kudu babu shi arewa babu shi sama babu shi ƙasa to shi rayuwa al-jihatu sitt duk abin da bai cikin waɗannan abubuwa guda shida to ina yake to shi yasa idan aka ce in kasancewarsu maza ne kun ka haramta su suka ce a'a kasancewarsu mata a'a kasancewarsu suna cikin cikin mahaifa a'a kasancewarsu suna waje a'a kaga a hankalce ya nuna ba su da wata hujja wanda hankali ne da ita to sai Allah ya ce yanzu am kuntum shuhada'a idh wasaakum Allahu bil-haqq to yanzu tun da hankali kun yadda ba ku da hujja ta hankali to yanzu kuma yanzu dalili na kalli yayi saura tsakaninka da ubangiji to ina ne kuma Allah ya muku wasici da wannan cikin wani littafin to in babu Allah ce fa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban li yudhil an-nas bi ghayri ilm shi sai an kado ana tattaunawa kakkai da mutum shirina ma da wannan Qur'ani yayi amfani da wannan Allah ce afara aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna ma lam yawalla ya Allah ce attala al-ghaiba shin yayi iddila'i to bai iddila'i gai ba alitta khara inda rahmani ahla ko ya duki alƙawari ne tsakanin shi da Allah bai yi ba to yanzu tunda babu wadannan Allah ba dan saboda makayyaci ne abin ba sai an fada ba ba Allah ce kallan su dukkan wa ya kullu rabbu lahu min al-azabi tunda bai san gaibi ba kuma bai riki alƙawari tsakanin shi da Allah ba ya zanni makayyaci kafirai da suke inkarin Allah shi kadai cancanta abota da shi Allah ce da su am khuliqu min ghairi shay'in shin haka am khuliqu min ghairi shay'in na aka fassara bi shin suna cewa an halicce su ba don su bauta ba Allah ba an halicce su ne don su yi abin da suka ga dama ko ko am khuliqu min ghairi shay'in shin banza ce ta yi su kwata kwata am humul khaliqun ko ko su suka halicce kansu su dai musu yarda banza za ta halicce su tunda banza ita kanta babu ta balle ta yi to amhumul khaliqun shin su suka yi kansu a'a to tabbasi yin su an kai to in sun yarda da yin su an kai waye yi su wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah to in sun yarda da Allah yi su abin da yake sura su bota ma Allah in sun sa Allah shi yasa wannan na ba ku ka'ida ne ko gobe ana amfani da wannan dan fitar da mutunci in nace abu kaza gaskiya ne to in kawo dalili in nace abu kaza ƙarya ne in kawo dalili dalilan da kada wani hada da alqur'ani da sunna da ijma'i da kuma sauran maganganu sai zaman to na samu mutunci amma in ba haka za a yi ba sai ka ji mutunna ta karatu ba sai san mene ne yake so ne ce ko ba ka da bane shi dalili ana so a kafa shi kuma dalili ingantacce to wannan ita ce nukta ta shida kuma lokaci ya yi muna halinsa za mu je don hutu kaɗan kamar minti goma insha Allah ta'ala sai mu dawo minti biyar sun isa to minti biyar insha Allah ta'ala sai mu dawo mu dora ko da minti hamsin aka samu saboda lokacin sallah yana batsu subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته